This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muke farin cikin jan ragamar shirin na yau Litinin 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To, jami'an tsaron kasar Somalia sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shine ya tsara harin bomb din nan da aka dasa don kakkabo wani jirgi mai suna Diallo Airlines da ya gabata a wancan mako. Gwamnatin Algeria ta yi jerin tarurrukan yi wa kundin tsarin mulkin kasar Koskorima game da takaita wa'adin mulkin shugaban kasa da karawa 'yan majalisu karfi. Shugaban kasar Haiti Michel Martelly ya ce ya sauka domin kuwa haka kundin tsarin mulkin kasar ya bukace shi da yi wanda ya sauka a jiya.
To, kanin labaran kenan. Majalisar Tarayyar Najeriya ta samu goyon bayan kungiyar tarayyar Turai mai kula da tsuguna da 'yan gudun hijira bayan wata bukata da aka gabata a zauren majalisa. To, ko menene wannan shawarar ta kunsa?
Shawarorin da na bada domin taimakawa wayannan bayan Allah sun bi kan ma'aikatu musamman na bada ilimi, na bada ruwa, na ayyuka domin su tabbatar da cewa wayannan ayyukan da na ambata da babu su a wannan gurin lallai an kawo musu agaji na gaggawa.
Sai kuma tarihin ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Niger.
Yaron gumi siyasa tun yana matashinsa ya kuma rike mukamai da dama kafin ya kasance babban daraktan gidan radio da talabijin na ƙasa ORTN a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Murgayi Seinu Kunce.
To, idan kuka biyo mu a wannan shirin za ku ji kowane ɗan takara ne ake bayani a kai da kuma irin rawar da yake takawa a siyasar jamhuriyar Niger. Ibrahim Alfahmed zai shigo da shirin gaskiya da gaskiya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To, jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran da fatan mun waye gari lafiya. Jami'an kasar Somalia sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shine ya tsara harin bomb din nan da aka dasa da nufin kakkabo jirgin kamfanin Diallo Airlines a makon da ya gabata. Wani jami'i da ya yi wa sashen Somali na nan muryar Amurka bayani bisa sharaɗin sake sunansa ya bayyana cewa su jami'an sun san kowane ne kana yana da alaka da wani harin da 'yan kungiyar Al-Shabab suka taba kaiwa. Jami'in ya ce shi wannan mutum yana sana'ar sayar da wayoyin hannu ne da tabarau da masu turin sawa, wanda yake amfani da wannan sana'a wajen badda sawun ayyukan ta'addancin da yake yi wa kungiyar ta Al-Shabab. A ya kara da cewa wannan dan ta'adda bai zo hannu ba tukunna, domin kuwa ya tsire sai dai ana sa ran kama shi a kowane lokaci, sai dai an masa ganin ƙarshe ne a wani gari da ake kira Abgoye a makon da ya gabata din, inji wannan jami'in tsaro da ya bukaci a sake sunansa.
Gwamnatin Algeria ta yi jerin tarurrukan yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar Koskorima game da takaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa da ƙarawa 'yan majalisa ƙarfi. To, sai dai 'yan adawa suna kwankwanton ko zaben zai iya kawo wani canji mai ma'ana. Zaben ya samu tsallakewa da kuri'un 'yan majalisa kimanin 499 a yayin da guda 16 suka zura ido ba tare da sun yi zaben ba. Wasu 'yan majalisar da dama kuwa suka kauracewa zaben raba gardaman da suka yi. Koskorima ta haifar da wa'adin mulki biyu sau biyu ga shugaban ƙasa, wanda gyara ne akan Koskorima shekara ta 2008 da ta ba shugaba Abdulaziz Bouteflika damar sake tsayawa takarar wasu wa'adin mulki har sau biyu. Haka kuma shugaban ƙasan ne zai ba da sunan Prime Minister daga mafiya rinjaye a majalisa. 'Yan adawa sun ce Koskorima ta kunshi abubuwa masu ma'ana, amma sun ce ana buƙatar sake Koskorima don takaita kaifin ikon jam'iyyar shugaba Abdulaziz ta FLN mai mulki.
To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Yo. Shugaban kasar Haiti Michel Martelly da ya sauka wanda ya fadi ya sauka a jiya Lahadi kamar yadda kundin tsarin mulki ya bukace shi da yayi bayan mulkin sa na shekaru biyar ba tare da an zabi wani da zai mai gurbin sa ba. Gabanin saukar shugaban wanda tsohon mawaki ne da kuma kada-kada nan da ake kira pop na kidan Turawa ya fada yan majalisar Haiti a birnin Port-au-Prince cewa zai sauka daga mulki ne don ya bada damar bawa gudunmawarsa ga kundin tsarin mulkin kasar wanda yake fatan dorewarsa inda ya mika ragamar mulkin kasar ga majalisar da ke cike da tsaro ta kasar inda kuma aka ajiye ana jiran yan majalisar da su zabi wanda zai mai gurbin sa a matsayin shugaban rukun kwarya har ya zuwa yammacin jiya Lahadi din dai ba wani kokarin bayanin wanda zai gaji shi wannan Michel da ya sauka a mulki domin yin mulkin kasar mai fama da talauci wanda zai ja ragamarta kafin lokacin da za a sake zaben kasar.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya yayi Allah wadai da gwajin makami mai linzami dake cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a jiya Lahadi a birnin Pyongyang kuma ya ce ba wani abu bane fyace na'urar tauraron dan adam wadda aka cilla shi daga ma'aikatar tauraron dan adam ta Tongen Ri jiya Lahadi a zaman kwamitin da ba kasafai akan yi sa ba. Membobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun kulle kansu na kimanin sa'a 1 da rabi don neman mafita yadda ya kamata a bullo ma wannan kasar a gabashin duniya mara da'a. Jakadan Venezuela Rafael Ramirez ya karanto dogo takardar hukumar tsaron ta Majalisar Dinkin Duniya inda ta ce dole a dau mataki game da harbar rokokin da Koriya ta Arewa ta yi a ranar 6 ga watan Janairu da ya gabata da kuma na jiya Lahadi. Dama akwai wani takunkumin kakkabe wato da aka yi wa Koriya ta Arewa sakamakon irin wannan gwajin a shekara ta 2006 amma ga alamu bata daddara ba.
To a ƙarshe a jiya Lahadi ne aka yi karan ƙarshe na gasar shahararren ƙwallon zarin rugar nan ta Amurka wanda aka yi karo na 50 wacce ake dade ana tsammanin kallanta wanda mutane da yawa sukan kalle ta a duk lokacin da za a yi wacce aka kara tsakanin ƙungiyoyin wasannin Denver Broncos da kuma Carolina Panthers inda Denver Broncos din ta ci gasar karo na 3 a tarihin su da ci 24 da kuma 10 a tsakanin su. An yi matukar samar da tsaro da kuma yanayinsa a dukkan iyakar da ke kusa da otal-otal na wajen da aka buga wasan na Levi Stadium da ke Santa Clara a jihar San Francisco inda aka buga wasan hatta irin ababen daukar bidiyon nan da ake tada su suna sarrafa kansu ana dauka ba a yadda su tashi a unguwar ba. Ba a ma yarda da kallon wasa a gidajen wasa inda za a cushe da mutane da yawa ba kamar yadda aka samu sukuni haka a kallon kwallon da ake buga irin kwallon nan ta kulki wanda aka yi a shekarar 2010 da 2012 da kuma 2014. Wannan wasa an yi matukar kawata shi inda makada da mawaka suka baje kolin su kafin a dawo hutun rabin lokaci inda mawakiya Beyonce da Bruno Mars mawaki suka cashe a filin wasan.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotannin namu a Najeriya inda hukumar kula da yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu da bakin haure wato UNHCR tare da gudunmuwar majalisar dokokin Najeriya za su hada hannu wajen ganin an samar wa yan gudun hijira da waɗanda ta'addancin Boko Haram ya raba da gidajensu wuraren zama na dindindin. Wannan ya biyo bayan kuduri da dan majalisa mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Shehu Aliyu Mustafa ya gabata a zauren majalisa kamar yadda yayi wa wakiliyarmu Madina Dauda bayani.
Na kai sako na kawo majalisa kuma majalisa sun aminta sun yadda kowa na farin ciki da wannan kuduri da na kawo domin taimakawa al'umma na sa'annan nan take kakakin majalisa yau umurci wato committee na musamman da aka hada na house domin lallai su tabbatar da cewa shawarorin da na bada domin taimakawa wayannan bayan Allah sun bi kan ma'aikatu musamman na bada ilimi na bada ruwa na ayyuka domin su tabbatar da cewa wayannan ayyukan da na ambata da babu su a wannan gurin lallai an kawo musu agaji na gaggawa.
A daidai lokacin da aka saurari wannan kuduri shugaban hukumar kula da yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugunansu Hajiya Hadiza Sani kan giwa ta ce akwai shiri na musamman da za a yi wa 'yan gudun hijiran kafin a sama musu wajen zama na dindindin idan an samu cikakken tsaro a yankin.
mun zauna mun yi tsari tare da wasu 'yan gudun hijira da wasu partners, mun taho da wani abu tsari da ake kira standard assistance package. Wannan standard assistance package wato abinda za a tallafa ba 'yan gudun hijira, wanda cewa shine karamin abinda za a ba su, wato minimum assistance da za a ba 'yan gudun hijira. A ba su haya, kudin haya na wata 6 ko na shekara, a ba su na insurance cover na lahiya na shekara 1, a ba su 'yan kudade, a ba su abinci na wata 1, a ba su abun sana'a ko kuma a ba su referral su je su yi sana'a. Idan suna da yara, a tura su su je makarantar gwamnati, ba wata makaranta ba. To wannan tsarin ya fi ma sauki ga gwamnati.
Ganin wannan yunkuri da gwamnatin ƙasa ke yi ne, jakadan ƙungiyar tarayyar Turai Michel Arion ya kira taron manema labarai, inda ya jaddada irin taimakon da ƙungiyar za ta bayar. Jakada Michel ya ce mahukuntan Najeriya sun shimfiɗa muhimman matakai na samar da abubuwan more rayuwa da za su mayar da 'yan yankin Arewa maso gabas cikin al'umma. Jakada Michel ya ce mun lura cewa akwai jerin matsaloli da suka hada da bada kariya da kyautata rayuwar 'yan gudun hijirar da suka hada da mata da yara.
We need to support not only the 2 million IDPs but also the 5 million people who are hosting and already helping and supporting the IDPs.
Jakada Michel ya ce za mu ba da taimakon wa mutane miliyan 2 da ke gudun hijiran, har da waɗansu miliyan 5 da a halin yanzu ke taimaka musu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla, ci gaba da kawo muku tarihin 'yan takarar shugaban ƙasa zaben da ake shirin gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Yau mun waiwayi ɗan takarar jam'iyyar Lumana ga Yusuf Abdullahi.
IAP Hamma Amadu ne a shekarar 1950 a garin Yuri da ke da tazarar nisan kilomita 20 daga birnin Yamai a kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar. Ya yi karatunsa na firamare a ƙasar Benin, sannan na sakandare a birnin Yamai. Da gusani ne ya yi karatu a makarantar horar da manyan ma'aikatan gwamnati ina a shekarar 1971, inda cikin shekarar 1978 Hamma Amadu ya samu babban difloma a fannin aikin gwamnati a wannan makarantar. Bayan haka ne Hamma Amadu ya zurfafa iliminsa a makarantar horar da manyan ma'aikatan gwamnati ta birnin Paris na ƙasar Faransa da ake kira IEAP a cikin shekarar 1983. Hamma Amadu ya rungumi siyasa tun yana matashinsa, ya kuma riƙe mukamai da dama kafin ya kasance babban daraktan gidan radio da talbishin na ƙasa ORTN daga shekarar 1984 zuwa shekarar 1985 a lokacin mulkin tsohon shugaban ƙasa Margayi Sani Kunce. Ya kuma kasance daraktan fadar tsohon shugaban ƙasa Margayi Sani Kunce daga shekarar 1985 zuwa shekarar 1986. Hamma Amadu ya kuma riƙe mukamin ministan sadarwa a cikin shekarar 1987. Ya kuma kasance babban magatakardar jam'iyyar MNC da Nasara a babban taron koli na gaugawa na jam'iyyar da aka gudanar a cikin watan Maris na shekarar 1991. Ya kuma wakilci jam'iyyar a babban taron muhawara na ƙasa da ake kira Conference National da aka gudanar a cikin shekarar 1991. Hamma Amadu ya kasance madugun 'yan adawa a zauren majalisar dokoki a cikin shekarar 1994 kafin shugaban ƙasar wannan lokaci Muhammad Usman ya roshe ta, bayan ya rasa rinjaye a zauren majalisar dokoki a lokacin da jam'iyyar PNDS tarayya ta fice a cikin ƙawancen da ke mulki da ake kira IFC. A ranar 21 ga watan Fabrairu na shekarar 1995 a jamhuriya ta uku a mulkin Muhammad Usman, Hamma Amadu ya kasance firayim minista kafin juyin mulki na tsohon shugaban ƙasa Margayi Ibrahim Bare Mai Nasara na ranar 27 ga watan Janairu na shekarar 1996. A ranar 3 ga watan Janairu na shekarar 2000 shugaban ƙasa Tanja Muhammadu ya naɗa Hamma Amadu a matsayin firayim ministansa. A ranar 31 ga watan Mayu na shekarar 2007, ƙudurin tsige firayim minista ya yi awon gaba da Hamma Amadu a sakamakon al'amarin nan na karkata akalar wasu kuɗaɗe na tallafawa ilimi da ake kira afiyar mai ba. A shekarar 2008, Hamma Amadu ya samu kansa a gidan wakafi na Kutukale a sakamakon zarginsa da almundahana da wasu kuɗaɗe na tallafawa aikin shari'a. a cikin shekarar 2010 ne Hama Amadu ya kasance shugaban jam'iyyar Modern FA Lumana bayan ya fadi a shari'ar jagorancin jam'iyyar MNC da nasara tsakanin sa da Saini Umaru a zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki na shekarar 2011 jam'iyyar Hama Amadu ta zo a matsayi na uku a wannan zaben da gifsani ne Hama Amadu ya kawo goyon bayan sa ga takarar Isufu Muhammadu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar Hama Amadu ya kasance shugaban majalisar dokoki a cikin watan Afrilu na shekarar 2011 a cikin watan August na shekarar 2013 ne Hama Amadu ya raba gari da shugaban kasa Isufu Muhammadu a lokacin da shugaban kasar yake kokarin kafa gwamnatin haɗin kan kasa bayan haka ne Hama Amadu ya kulla kaunce da ƴan adawa da gusani ne al'amarin cinikin jarirai ya kunno kai wanda kuma ya tilasa masa barin Niger zuwa kasar Faransa lamarin da ya sanadiyar rasa kujerarsa ta shugaban majalisar dokokin Niger tare da mai gurbin sa da Amadu Salifu Hama Amadu ya dawo Niger a cikin watan November na shekarar 2015 kai tsaye kuma aka kai sa a gidan wakafi na garin Filinge lauyoyin da ke kare sa dai sun sha yin safa da Marwa a kotuna daban-daban domin samar masa sakin talala amma hakan ya cutura Hama Amadu dai yana ɗaya daga cikin ƴan takarar da za su kalubalanci ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Isufu Muhammadu.
Ranar zaɓe na ta he, in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe adali.
Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zaɓen.
Ku yi zaɓe adali, domin shi ne mai tausan ƙasa, mai bautawa ƙasa, mai bautawa ƴan ƙasa.
Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu anan Washington na cewa karfe 12 da minti 16 na asuba idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji shawarar ƙwararru kan abin da ake bukata kafin sake tsugunar da 'yan gudun hijira a Najeriya sai kuma samun ceto wato ceto daya daga cikin 'yan kasar Australia namiji da mata da kungiyar 'yan ta'adda ta sace a Burkina Faso amma yanzu ga shirinmu na gaba
a yanda ake ciki yanzu kawo bakin su da wancan na kukuma kula da 'yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promoting ɗinsu shi ma aikin sai ya ɗauko ya bayar ce a promoting su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wani da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati ga tsaya a dinga irin wannan zalunci
wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da ƙorafi akan promotion da ake cewa an yi a police
muna kira da shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a SSSS ya yi gyara a cikin Nigerian Army muna so ya zo a Nigerian military gara gida muna so ya zo ya yi mana gyara a cikin Nigerian police ya turo a zo a yi bincike
jama'a assalamu alaikum har yanzu muna kan batun nuna bambancin yanki da na addini da ke wakana karkashin jagorancin inspector general na yan sandan Najeriya Salma Warashe da kuma shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro za mu ji batun binciken da Sanata Abu Ibrahim ya ce ya yi kan wannan a yau to amma za mu faro da batun wani jami'in na 'yan sanda ɗan Arewa wanda yau shekarunsa 9 yana kan mukami guda ba a yi masa ƙarin girma ba kwanakin baya shugabannin 'yan sandan sun ce za a yi ƙarin girma ma waɗanda suka ƙara karatu kamar su 'yan arewa da ake dannewa a wannan abu ba sa da takaddun da ake bukata ne domin wannan ƙarin girman
wallahi ba mu gane takaddu bane magana ce kawai ta san rai da kuma rashin iya shugabanci ne shugabannin hukumar 'yan sanda domin idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya kamata a ce matsalar wanda suke kasar shi matsalar sa ce ai to an na zauna shekara 9 ba a yi promoting dina ba ba laifina ba banda wani bad record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce da ni haka ba wanda da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba kuma musamman a dinga da kuma kasar ka yara farashi a saman ka kuma su shugabannin na ai suna wuri ne don musu warware matsalar da take damun mu ai saurare mu warware matsalar da take damun mu to ba sa sauraron mu shi sa muka yi zaton cikin wannan ba sa sauraron mu kuma abin ya dame mu saboda an dankufe mu ba ma cigaba da aikin da baka cigaba kuma ba ya da riba ba ya da prospect ba shi da amfani
To su waɗanda ake musu ƙarin girman yaya ake yi?
Wallahi waɗansu ne shawahu da mai kawai. In ka san wani ko kuma kana da wani gida ko wani dole maka gindi a cikin aikin ko a waje, to in ka san shi shikenan sai a je a wata bayan gida su haɗa ka sai ga sun fito da mutum sun bashi promotion. Ga su nan ana ta yi tuntuni kuma an ce wani gwamnati mai adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane, amma a cikin wannan gwamnati ta tsaya a dinga irin wannan zalunci. Ba kwanan nan kawai hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotion wurin mutum huɗu ko biyar ba wanda bai dace a promotion ɗin nasu ba, kuma aka ƙara musu girma ɗin, suna nan kuma da girma su an ƙara musu an ɗauko su, wanda yana shafar harkar discipline na aiki. Aiki ne da yake son discipline da biyayya da ladabi. To ya mutum da yake ƙasan ka zai dawo ya dawo saman ka kuma ya baka doka ka bi, ka ga ba ta yi waye.
Wannan jami'i na 'yan sanda ya ce kowa a cikin rundunar 'yan sanda gani yake cewar haɗa baki ake tsakanin shi Arashe da kuma Mike Okiro.
A yanda ake ciki yanzu, kamar bakin su da?
Da ita hukumar kula da ayyukan 'yan sanda.
Wallahi bakin su da.
Da kuma rundunar 'yan sanda.
Shi wancan na hukumar kula da 'yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promotion ɗinsu. Shi ma aikin sai ya ɗauko ya bayar ya ce a promotion. Su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi. Bakin su ɗaya ba gyaran 'yan sanda ne a gabansu ba gaskiya. Shugabanci wato warware matsala yake. Na ƙasansa. Idan na ƙasan da suna da matsala kuma kai ka ce kai shugaba ne, to sai kai fatan Allah ya baka hikima da za ka warware musu matsalarsu ba kai san kai ba, ko ka nuna bambanci a cikin aiki a cikin wannan na ƙasa kai ba. Waɗannan su shugabannin mai 'yan sanda za su iya kareto wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum. Ku za ku kareto ofisin da za ku bani.
Su za su iya kiro.
Eh, su za su iya kiro.
Doka ta ba su dama kenan.
Za su iya zuwa ko doka akwai doka za a iya canja ta. Zai iya gyarawa. Zai iya gyarawa a creating offices. Ai wacan aikin ya creating more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promote mutane da ƙara yin sannan girma. So muna fata dai gwamnati za ta prepare akan wannan aikin domin yayi wannan abubuwa. Za a iya creating more area commanders kamar a level na AC. Za a iya creating more area commanders in DC ne, za a iya creating office na DCs, different office na DCs. Akwai yanzu commanders suke da DC guda ɗaya kawai. Za a iya mai da shi biyu ko uku. Haka an creating vacancies. Ko manyan wurare da ya kamata a ce manyan 'yan sanda suke riƙe da su. Amma yanzu saboda suka rage kawai an bawa ƙanana suna riƙe da su.
Bari mu koma ga batun kwamitin kula da ayyukan 'yan sanda na majalisar dattijai da ke ƙarƙashin jagorancin sanata Abu Ibrahim, wanda ya fito ya ce shi da kansa ya samu speto janar ɗin, kuma har ma ya ba shi sunayen waɗanda suke riƙe da muƙaman da ake zargin cewar 'yan kudu ne suka kanainayi.
Kwamishinoni 'yan sanda suke na kowace shiya, kamar Arewa maso yamma tana da kwamishinoni na 'yan sanda guda bakwai, sannan Arewa maso gabas tana da tara, Arewa ta tsakiya tana da takwas, kudu maso kudu, south south inda shi aji ya fito tana da biyar, yamma maso kudu tana da shida, south east kudu maso gabas tana da biyu. So 'yan sanda kwamishinoni guda 37. To wannan jama'a za su gani, su za kowa zai maka shi alƙalanci. Shin wannan akwai nunawa wani shiya ta haihuwa wani shiya koko?
Abinda sanata Abu Ibrahim yake faɗa shi ne cewar speto janar Salmo Arashe ya ba shi takarda ɗauke da sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda 37, waɗanda daga cikinsu guda 24 sun fito ne daga jihohin Arewa, guda 13 RAC daga kudancin Najeriya. Sanatan ya ba mu kofe na wannan takardar mun gani. To sai dai kuma wannan takardar da aka bashi ba cikakkiya ba ce, domin kuwa 'yan sanda masu riƙe da muƙaman kwamishinoni a Najeriya ba guda 37 ba ne. Akwai 'yan sanda masu wannan muƙami na kwamishinoni su kimanin 120 a Najeriya. Domin haka wannan takardar da sanata Abu Ibrahim ya ce ta wanke speto janar Arashe ba ta gaskiya ba ce. Ina sauran kwamishinonin da aka sanya su kula da sassa daban-daban na rundunar 'yan sandan? Kuma ina takardar signal ta naɗa waɗannan mutane kan muƙamansu da aka ce an yi, kuma kamar yadda muka gane mu idanunmu? Haka ma sauran takardun da shi sanatan ya ce an ba shi daga ofishin speto janar, takardu ne da aka zauna aka rubuta, ba sa ɗauke da sanya hannu ko kwanan wata ko kuma hatimi na naɗa waɗannan jami'an da aka ce an yi. Dukkan bayanan da muka bayar a cikin wannan shiri a kan rundunar 'yan sandan Najeriya mun yi amfani ne da takardun da shi kansa speto janar na 'yan sanda ko mataimakansa suka bayar suka rattaba hannu a kai na waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girma da sunan shi Speto General na 'yan sandan Najeriya. Sanata Abu Ibrahim ya kuma ce shi dai ba wai ya gudanar da cikakken bincike ba ne domin a cewarsa babu wanda ya zo ya kai masa ƙara ko kuka shi ya sa.
To, na farko wankewa ko rashin wankewa ba ta taso ba. Da har yanzu babu wanda ya kawo mana a rubuce cewa yana da ƙorafi a kan promotion da ake cewa an yi a police. Mu kuma a majalisa dokanmu ita ce ba mu zuwa mai bincike wanda za a ce jama'a su zo su gani ana bincike sai an samu petition ko ƙorafi ko wani abu a rubuce an kawo sanata ta karanta sannan shi ne za a ce chairman na committee ko committee ku je ku bincika.
'Yan sanda da suke wannan kuka dai sun ce babu wata hanya da ɗan sanda zai iya gabatar da irin wannan kuka a sama ba tare da an wulakanta shi ko an ci zarafinsa ba. Dalili kenan ma kawai da suke zuwa ga rediyo domin su bayyana. A rediyon ma sai sun buƙaci cewa a sauya muryoyinsu domin gudun irin wannan cin zarafi.
Inda ana gaya musu za mu faɗa musu gaya musu za mu zo wurin ku. Sai ba za mu zo ba. Inda sun kirkirin channel da za mu communicating da su. Ko ba za a ciwo mutum mutunci ba. Ba za a yi victimizing mutum ba.
Jami'in 'yan sandan da muka fara yin magana da shi kan wannan batu ya ce su ba wai suna yi ne da wani ba, to amma so suke yi shugaba Muhammadu Buhari ya binciki yadda rundunar 'yan sandan Najeriya take kokarin komawa ta nuna kabilanci da bambanci addini karkashin jagorancin Speto General Solomon Warashi.
IG a rase yana kawo ya kama na abu da muke kira tribalism da discrimination bambanci da kuma kabilanci gaskiya abin da yake kokarin kawo a cikin aikin ɗan sanda kenan baran boye maka ba wallahi da na kana shi dan force ku da sai dan arewa kai ba komai bane muna kira ga shugaban kasa ya taimake mu yadda aka yi gyara a SSS ya yi gyara a cikin Nigerian Army muna so ya zo a Nigerian military ga rakiya muna so ya zo ya yi mana gyara a cikin Nigerian police ya turo abu a yi bincike.
Masu sauraro Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To, a gaida Malam Iro kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To, sannunku da bogari Grace. Jami'an tsaron kasar Somalia sun ce sun gano mutumin da suke da yakinin shi ne ya tsara harin bam ɗin nan da aka so a kakkabo jirgin kamfanin Diyala Airlines da shi a satin da ya gabata. Wani jami'in da ya ce a sake sunansa ya magana da sashin Somali na muryar Amurka bisa sharaɗin haka kan cewa wannan mutum su sun san kowane ne sannan kuma yana da alaka da wasu ma hare-haren na ƙungiyar Al-Shabab. Haka kuma gwamnatin Algeria ta yi jerin tarukan yin kundin tsarin mulki kuskure ma game da takaita wa'adin mulkin shugaban ƙasa da ƙarawa 'yan majalisu ƙarfi wanda hakan zai sa mulkin demokuraɗiyyar su yin ƙarfi kamar yadda suka nuna. Haka kuma shugaban ƙasar Haiti Michel Martelly ya sauka daga mulkinsa a jiya Lahadi kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya buƙace shi da yi, inda ya yi shekaru 5 yana mulki amma ya sauka ba tare da wanda zai maye gurbinsa ba.
To, a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Chibahiro Diodune da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.